استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورقم رسالة سادوا وانا مسلا شي مثال البركة مسلا شي مبلغة على الشكين غرمبو شي او انا يمشي للبركة للجمعة يوم شاشرة غوث رمضان هجرة مرضو صلى الله عليه وآله وسلم عدو إيه لتجوه إيه ثلاثين دشدة وأنكم إذو جيدة دا أفو غوثا بطري للادية تدبو بي لشابير أولا مدل السيد ونكي تفسير القرآن من جرمة كما لا متاكع كان آياتا أموني. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
الله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. للي ولد سكي إيماني sannan kuma suka aikata ayyuka na kwarai inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, lalle mu ba ma tozarta wanda ya kyautata aiki. ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihim al-anhar, wadannan suna da aljannatayya na zama dindindin tajri min tahtihim al-anhar, wadanda koramu suke gudana ta karkashin su. yuhallawna fiha min asawir min zahab, ana musu ado a cikin wadannan aljannatai da mundaye na dinari. wayalbasuna thiyaban khudran min sundus wa istabrak, kuma suna sanya tufafi koraye min sundus na alharirin da yake ba mai kauri ba mara kauri, wa istabrak da alharirin da yake da kauri. muttaki'ina fiha, suna masu kishingida a cikinta. alal ara'iki, akan karabu na mulki na sarauta. ni'mat thawabu, madalla da wannan lada. wa hasunat murtafaqa, kuma wajen hutu yayi kyau. kamar yadda muka ji Allah ta'ala a ayoyin da suka gabata ya ambaci irin tanadin da ya yi wa azzalimai kafirai waɗanda suka kangarewa dokokinsa, suka kangarewa shari'arsa, wanda kuma dukkan waɗannan ayoyi sun zo a munasabar abinda ya gabata na bukata da manya-manyan jimajiman Qurayshawa suka gabatar wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da cewa ya tashi talakawan muminai da suke gabansa a majalisarsa domin su zauna. in har suna bukatar, yana bukatar su yi imani, to sai ya yi wannan canjin, ya kawo wannan tsare-tsaren. an sallama waɗannan talakawa irin su Khabbab, su Bilal, irin su Ammar, su Yasir, irin su Suhaib Ar-Rumi da ire-iren su sai an tashe su daga majalisa kada su za su musulunta ko kuma za su musu saurari abin da ba yake faɗa to shi da Allah ta'ala yake wannan magana ba za su yi ba Allah ta'ala ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zama da waɗannan mutane kuma su kuma ya ci gaba da gaya musu gaskiya kuma ya gaya musu wannan gaskiyar ba wai daga wajensa take ba kuma ba shi ya tsaro ta ba bare har a ce ya canza wani abu قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر في الدقيات وانا دقاء من جهد وانا يدى داما يالإيمان وانا يدى داما يكافر شيء في الله تعالى يفعل إساء كما كما أن يكافر شيء إنا أتدى للظالمين نارا أحاط من سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما إن كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت منتفقة الله يقول الله تعالى يفعل إساء كما كما waɗanda suka zaɓi kafirci wanda su waɗannan manya-manyan da suke neman su kawo wannan canji a tafiyar musulunci suna daga cikinsu to sai Allah ta'ala ya ce to kuma waɗanda suka yi imani suka yi aiki da kwarai daga ciki har da waɗannan da kuka raina to Allah ba zai tsoga ta aikin su ba waɗannan da kuke ganin kamar ba kowa ba ne ko su ba komai ba ne to su ne komai a gurin Allah ba kuma yadda za a yi Ubangiji ya tsoga ta aikin su ko ya nuna musu wulaƙanci a nan duniya ko Ubangiji ta'ala ya bada wannan dama innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala dan dai wadanda duk suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai to dan dai mu inji Allah ba za mu tozarta wato wanda ya kyautata aikin sa ba to wanda ya kyautata aikin sa to za mu bashi lada fiye da ma abin da ya aikata Ubangiji ta'ala ya dani min lada man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya ainihin zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya da Ubangiji ta'ala yana ninninka mata wato wannan aikin nashi har gida goma da ninninka mata shi har gida ɗari bakwai misalin ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'at habba Ubangiji zai ninninka musu sau ɗari har zuwa ɗari bakwai kuma sannan wallahu yubaiku liman yasha Ubangiji na iya ninninka musu fiye da haka ila adaa'atin kathira wallahu wasi'un 'alim saboda haka Ubangiji ta'ala bai taɓa tozarta waɗannan mutane ba ko ya tozarta aikin su don haka in za ku yi musulunci ku yi in ba za ku yi ba to shi ke nan ku kama gaban ku Ubangiji ta'ala dama ya ba ku dama man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur illa iyaka kowa dai ya sani Ubangiji ya yi tanadin sakamako na duka ɓangarorin sawa'in wanda yake yayi imani ko wanda ba wai sai nan gaba ba za a yi tanadin ba illa a tanna da zalimin da ce ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar waɗannan da kuke zaton cewa ba komai ba ne ko waɗannan su ne komai a gurin Allah sun yi aiki na kwarai Allah ba zai tozarta aikin su ba ulaika lahum jannatu waɗannan suna da aljannatai jannatu adnin suna da aljannatai na zama inda za su zauna a ciki har abin da zama na dawwama al'adin shi da al'ikama zama na dawwama ta jire min tahtimul anhar da ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su ma'ana ta ƙarƙashin ɗakunan su wato gidajen su da za a gina musu da aljanna ƙoramu ne a ƙarƙashi suke gudu to an yi gidajen ne a kan ruwa saboda haka daga cikin gidan daga cikin ɗakin da suke in suka kunkiya ƙasa za su ga wannan ruwa a wannan ruwa yana gudu ne a ƙarƙashin waɗannan ɗakuna nasu kamar yadda Fir'auna yake tushe a duniya cewa shi ma yana da gidan da ƙoramunsa suke gudana ta ƙarƙashin su alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun shi ba ne yake da mulkin Masar ba ga kuma ƙoramu nan suna gudu ta ƙarƙashi na ma'ana ya fitar da ƙoramu da suke gudana a cikin gidajen sa yana tufiya da wannan Allah ya ce yuhallawna fiha min asawira min zahab ana sanya musu ado da mundaye na zinare wato kayan ado da za a sa musu a aljanna kayan ado ne na zinare kayan ado ne na azurfa a nan Ubangiji ta'ala ya kira ga kayan adon da cewa na zinari a wani gurin kuma kamar suratul insan Allah ta'ala ce wa kullu asawira min fiddatin aka sanya musu mundaye na azurfa a wani gurin Ubangiji ta'ala ya kara da bayani da batun wadu'u'an wa ribatun fiha harir, kamar yadda ke cikin suratul Fatir, jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wadu'u'a wa ribatun fiha harir. Aljanna kan zama wadanda za su shiga ciki, kuma ana musu ado wato da mundaye na zinari wa lu'lu'an, kuma a sanya musu lu'lu'u wa libasuhum fiha harir, kuma zufafin da suke sanye da shi a can alharir ne, alharir ne. Saboda haka Allah ta'ala zai yi wa maza da mata ado da waɗannan abubuwa a aljanna, duk da cewa a nan duniya Allah ta'ala ya keɓance alhariri, ya keɓance zinari ga mace kawai, ga adam mata. Amma namiji ba a halatta masa ya ado da alharir ba, ba a halatta masa ya ado da zinari ba. To amma a lahira Ubangiji ta'ala zai yi wa maza da mata, duk zai ba su wannan kayan ado din, za a yi musu ado da abin nan, da kayan ado na azurfa, da kayan ado na alhariri. Kuma Ubangiji ta'ala zai ce yuhallawna, wato za a yi musu ado din, ba ma su za su zauna suna kawo wahala, a yi musu ado za a yi. Kaga akwai waɗanda za su yi musu ado din, za ka a lahira za a samu waɗanda za su yi musu ado, su yi musu kawa a abin da waɗannan kayan ado din. Sannan wayar da suna siyaza, sannan za su kai da tufafi. Ado wani abu ne wanda yake kari akan bukatarka. Akwai tufafi wanda bukatar ka ce kalar ruwa, a tun lokacin da Allah ta'ala ya dan adam ya san ya ba shi tufafin da yake sawa. Za ka ga annabi Adam alayhi salam lokacin da yake aljanna da tufafi a jikinsa, bai rabu da waɗannan tufafi ba shi da Hawwa, sai lokacin da ya ci abin da Allah ta'ala ya ce kada ya ci na wannan itaciya, kamar yadda Allah ya ce watafiqa yaqtifani alayhi ma min waratil janna, watafiqa yaqtifani alayhi ma min waratil janna. Lokacin da suka ci wannan itaciya, kayan da suke jikin su na sukara da suka jini, saboda haka suka je suna jin ganyen ajira a janna, suna cikin al'aura. Shi yasa Allah ta'ala ya ce ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khayr. Ubangiji ta'ala ya saukar ma dan adam sun san da ya da shi ya saukar masa tufafi, saboda haka tufafi wani abu ne na larura. Dan adam ne ba wanda yake dan adam ne, amma mai kama da naman daji ba. Dan adam ne wanda yake wato kamala ta dan adam da hankalinsa take, babu shakka yana bukatar sutura. To shi yasa anan sai aka je ke da musu sanya sutura, domin wani abu ne na larura, ba wani abu ne wanda yake gudana na kamaliyat, abu ne wanda yake shiga karkashin daruriyat. Ce wayal basuna thiyaban qudran min ismin sundusin wa istabra. To shi ne wasu malamai suke cewa kaga anan Allah ya kaddamar da falala akan abin da yake abin da larura ne, abinda suka yi na aiki aka yi musu sakamako, aka ba su kayan sawa, sannan kuma aka kara musu da wata falala, shi ne aka ba su kayan ado, wanda da can ba a ba su damar su yi amfani da shi ba, yanzu gashi Allah ta'ala ya ba su. Kuma kowa da kowa da waɗannan talakawa da kuke ganin talakawa ne, ya kamata a kawar da su, da waɗanda suke masu wadata kowa zai samu waɗannan kayan ado. A can babu maganar bambancewa tsakanin wannan babba ne wannan ba babba ba ne, sai aikin mutum shi ne zai bambance shi. Amma dan matsayinsa a duniya kawai yana da wadata ko yana da sarauta ko yana da jama'a, wannan ba shi ne zai sa a bambance shi a lahira ba. Ubangiji ta'ala zai yi wa kowa sakayi a duba gudan aikinsa. Sai yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra, kuma suna sanye da tufafi wanda suke koraye. Min sundusin, a sundus sune shi ne dibaji, shi ne alharir amma marar kauri. Istabra kuma shi ne dibaji ko alhariri amma mai kauri. Waɗannan kalmomi guda biyu idan ka koma da tafan tafsiri za ka ga malamai sun yi ta magana akan asalin kalmomin da gaira suka samu asali, daga wani yare ne, daga Farisanci ne aka samo su, daga baya suka zama Larabci. To amma daga baya Larabawa sun yi amfani da su, sun zama harshen Larabci. Alƙur'ani babu wata kalma da bata zama da baba Larabiyar kalma ba, duk kalmomin da suke cikin alqur'ani kalmomi da larabci shi yasa Allah ta'ala ya kiranta shi da qur'ani arabiyya alqur'ani ne balaraban littafi ne balaraban littafi babu wata kalma da ba ta larabci bace alqur'ani ya dauko ta daga larabawa suka fara jin ta alqur'ani ba su san da ita ba duk kalmar da suka gaji ta alqur'ani ko da ana faɗin asalinta shi asalinta farisanci ne ko asalin ka larabawa da rubanci ne to zaka samu cewa larabawa sun bai ita balarabiyar kalma ta zama ajin kamar yadda zaka ga a cikin Hausa ko kalmomi da yawa wanda sun zama Hausar ba a da ba wasu wadanda ake amfani da su sai wannan kalmar ko sai alkalami alkalami ko da za a ce asalin kalmar alkalami larabci ce ko allo a ce allo asalin kalmar allo larabci ce albasa albasa asalin kalmar larabci ce sama sama banki banki ba ka da wani abu da kake kira ko ba ko da abu da gurin ajiyar kuɗi yake cewa banki yake cewa saboda ya zama Hausa ya zama Bahaushe kalma kamar yadda su ma larabawa sun bai da shi kalmar banki din ta zama duk da suna da masraf ko mashrif amma dai sun fi fadar banki din ko da mujamma na al-lugha al-arabiyya na masar kusan kalmar banki din ya yi itibari a matsayin ta zama ita ce kalmar larabci suke jami'ta da al-bunuf saboda kaga ta riga ta zama balarabiyar kalma kamar yadda kalmomin da muka ambata sun zama hausawan kalmomi saboda ka babu wani bahaushen da za a ce da shi al-kalami ya yi durudu da rasa mai zai dauko maka ko dauko min allo ya yi ta kama kama yana tunanin da kake nema ya ka faɗa ya san mene ne allo in akwai ya ce akwai in babu zai ce babu to haka nan kalmomin da suke cikin alqur'ani wanda ba larabci ba wanda asalin su ba larabci ba alqur'ani da ya amfani su mutane da suka zama kalmomi ne na larabawa to haka sun zama abin nan larabawan kalmomi sannan ubangiji ta'ala ya amfani da su kaga ashe qur'anin arabiyya tunda yana da babu maganar qur'anin amma a wani abu ashe ajami ne Allah ta'ala ya ce ajami wa arabi babu maganar ajamanci a cikin alqur'ani dukkan ta larabci ne saboda haka kalmar sundus da istabrak kalmomi ne wanda sun zama larabci sundus yana nufin alhariri wanda yake marar kauri istabrak kuma yana nufin alhariri wanda yake da kauri to za a yi musu ado da shi kuma korayen launi ta ce saboda koren launi yana da kyau kwarai da gaske a ido har ma wasu ta ce koren launi yana kara karfin ido saboda kana ta idan sai kara karfi ya kara ganye sosai karka ganin karka kallon korayen abubuwa muttaki'ina fiha 'ala al-ara'iki suna kishingide wato a cikin aljannatin 'ala al-ara'iki al-arika malamin suke son shi ne a tarihin a tirratu fil hijal al-hijal su ne kamar tantina ne da ake yi akwai abinda da ake rufa wa gadaje kaga kamar gidan sauro ana rufe gadaje da shi ko kuma a ado da ake yi wanda za a yi ado da kyallaye kala sannan a zo a jere kujeru a gaban waɗannan kyallaye a guraren bukukuna haka za ku ga bukukuwa za ku ga ana amfani da irin wannan a kawata guri da kyallaye kala sannan a zo a sa kujeru a cikinsu to kujerun da ake sa ko karagun da ake sawa a irin wannan guri su ake kira al-arika ko al-ara'ik saboda haka kujeru ne ko karagu ne waɗanda aka sanya su a ƙarƙashin wasu kyallaye waɗanda aka tanada masu kyau masu ban sha'awa to a kai za su hau su kishingida irin ta masu sarauta irin ta masu mulki wasu malamai suka ce za su kishingida ne al-ittika ana nufin al-ittija kishingida wasu malamai suka ce a'a al-ittika ana nufin za su yi zaman harfe to zaman harfe irin wanda malam Mansur ya yi wanda ya zaura din nan haka za su zaura aljanna wannan shine ittika'u shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin sa la akulu muttaki'an ba na cin abinci alhalin nayi zaman harfi na haka kamar buwa na ba na cin abinci a haka wani zama ne na isa, zama ne na sarauta a aljanna. A aljanna ba ce a nan. To Allah yake muttaqina fiha ala al-ara'ik ni'mat thawab, ma dalla da wannan sakamako, ma dalla da aljanna ta zama ita ce sakamakon ayyukan da suka yi a duniya. Wa hasunat murtafaqa, kuma gurin hutu yayi kyau. Kaga a can baya Allah ta'ala ke bi'sa sharabu wa ta'at murtafaqa, sai ga wannan abin sha, kuma wannan gurin hutu yayi muni. Muka ce an yi amfani da kalmar murtafaqa a can duk da babu wani irtifaq, babu wani hutu a cikin wutar jahannam. In yuzatu bi ba'i kalmuhli yashwi alwudu, ila baga su hutu wa sun hutu a nan. To amma dan a ƙara tusa musu haushi, a ɓata musu rai, ce to ku huta, kamar wanda za ka ga yana yin abin da ba daidai ba, ka ce sannu da aiki. Ce bi ita sharabu wa hasunat murtafaqa, wato ma dalla da wannan sakamako, kuma al-murtafaq gurin hutu ya yi kyau. Sannan Ubangiji ya ce wadrib lahum masalan rajulaini,
ja'alna li ahadihima jannatayni min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin waja'alna baynahuma zar'an. Kilta aljannatayni atat ukulaha wa lam taghlin minhu shay'an wa fajjarna khilalahuma nahara.
Wannan kissa ta biyu kenan, bayan Allah ta'ala ya gaya mana kissar ashabul kahfi, da irin yadda Allah ta'ala ya nuna ayarsa da ikonsa a kansu, da yadda ya tsayar da su daga waɗanda suke makiyansu, da nemisarwa da Ubangiji ta'ala ya mutu. Sannan Ubangiji ta'ala ya ƙarin bayani, aka shigo kuma da batun kafirai waɗanda suke neman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo canji a sha'anin da'awa, da zama da ya bambance tsakanin masu wadata ko waɗanda suke da sarauta da waɗanda ba su da shi. Allah ta'ala ke watsi da wannan magana, sai kuma aka kawo musu misali na wasu mutane guda biyu, waɗanda ɗaya Allah ta'ala ya ba shi duniya ya riƙa yin wato taƙama da jiji da kai da wannan duniyar da Allah ta'ala ya ba shi, wanda har haka ya sa shi ma ya kafircewa Allah, ya kafircewa ni'imar da Allah ta'ala ya masa, ya manta da cewa akwai wani wanda ƙarfinsa ya fi nashi, ya manta da cewa akwai wanda komai nashi yake a hannunsa, rayuwarsa duka da abin da ya mallaka da abin da yake takama da shi duk yana hannunsa, ya manta da wannan. Ya ma da su cewa wanda ni'imar da Allah ta'ala ya bashi, ni'ima ce da za ta dawwama, ba za ta ƙare ba. Saboda haka yana ganin yana da ƙarfi, yana da jama'a, yana da ƴaƴa, yana da dukiya, yana da mulki, yana da duniya da babu wani wanda zai iya da shi. Saboda haka ya shiga wulaƙanta muminin da yake talaka, wanda shi Allah ta'ala bai yi masa wadatar dukiya ko wadatar ƴaƴa irin yadda ya yi wancan ba. Saboda haka ya rika, amma kuma Allah ta'ala ya masa wadatar imani a zuciyarsa, ya masa wadatar godiya ga Allah ta'ala bisa ga abin da ya bashi. Saboda haka Ubangiji ta'ala sai ya kawo mana wannan kissa don ya zama darasi ga su waɗannan mutane da suke neman Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wulaƙanta talaka. To ga yadda Ubangiji ta'ala ya ba mu wani dukiya, ya riƙa wulaƙanta wani talaka, da yadda Allah ta'ala ya kace-kace da shi, ya lalata dukiyar tashi. Shi kuma wancan Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka matsayinsa, ya ɗaukaka darajarsa. Allah ta'ala ya ce wadrib lahum matsalan rajulaini, ka ba su misalin mutane guda biyu, ja'alna li ahadihima jannatayni, muka sanya wa ɗaya daga cikinsu gonaki guda biyu, min a'nabin, na inabi, wa hafafnahuma binakhlin, muka kewaye su da itacen dabino, waja'alna bainahuma zar'a, sa'annan muka sanya shuke-shuke a tsakankaninsu. kiltal jannatayn duka wadannan goreke guda biyu atat ukulaha sun bayar da cikakken amfanin su walam tamri minhu shay'a ba su rage komai ba daga wannan amfanin wa fajjarna khilalahuma nahara sannan muka keta wato tsakiyar su da wata korama ubangiji ta'ala ya babu ya fara babu hoton ni'imar da ya babu wannan bawa nashi hoton yadda waɗannan gonaki na kayan marmari na abinci na shuke-shuke na buƙatun rayuwa ta ɗan adam iri-iri da ubangiji ta'ala ya basu ubangiji ya fara babu hoton wannan mutane da guda biyu ɗaya ya gode wa ni'imar Allah ɗaya kuma wanda yake ja da ni'imar Allah kowannensu da irin abin da ya faɗa wanda a sakamakon wannan magana da ya ubangiji ta'ala ya masa sakayya wanda ya masa kyakkyawar sakayya wanda kuma ya ga abin da ya zama masa wa'azi sanin ko tuwa yi waɗannan mutane guda biyu ba wani abu bane mai muhimmanci ba shi da wata fa'ida abin da ake so ka ga sakamakon abin da ya kare a ƙarshen kissa ba me ya faru wani darasi ne a ciki wanda shi ne muhimmi ba ka san sunayen ko suwa ne ba amma dai yadda Allah ta'ala ya koro labarin yana nuna maka tabbas ya faru ba wai labari ne kirkirarre ba ko misali ne kawai ubangiji ta'ala ya bayar a'a in ka ji yadda suka rika tattaunawa da yadda ƙarshe ɗaya ya zo yana da dama za ka fahimci cewa abin ya faru malaman tafsiri sun yi ta kawo tsotsi daban-daban na su tantance suwa ne waɗannan mutanen guda biyu wasu su ce wasu mutane ne a cikin banu Isra'ila da suka gaji dukiya mai yawa daga mahaifinsu ɗaya ya yi sadaka da dukiyarsa ya taimaka wa rayu da mabukata ɗaya kuma ya sayi gonaki ya raya su da arziki ya samu iyaye aure ya samu ƴaƴa manya-manya ya samu ƴaƴan itatuwa ya tara ma'aikata a ƙarƙashinsa alƙadam da al'abid da bayi sauraka ɗaya baya da komai da zo neman taimako gurin ɗan uwansa wanda yake da wadata bayan shi ya riga ya yi sadaka da tashi sai ya shiga wadatarsa wasu sun faɗi wanda har ma suna faɗa da sunaye wasu kuma suka ce a cikin larabawa abin ya faru tsakanin al-aswad ibnu abdul ashad ibnu ali ɗan uwan abu salama mijin ummu salama kafin ta aure annabi sallallahu alaihi wa sallam abu salama sunansa abdullah ibnu abdul ashad ibnu yali to sun ce tsakanin waɗannan mutane guda biyu ne abin ya faru shi wancan mumini ne Allah ta'ala ya bashi imani shi ne abu salama shi kuma wannan kafiri ne ya kafirce wa Allah amma yana jin yana da dukiya to duk waɗannan kristoci ba wanda ya inganta babu ɗaya da ya inganta cikin waɗannan kristoci abinda dai muka sani cewa mutane ne guda biyu Allah ta'ala yake mana misali da su kuma kissar su ta faru ba lallai ne mu san ko suwa ne ba kuma ko a ina aka yi shi to shi ne Allah ta'ala yake gaya mana yadda ya ba wa ɗaya daga cikin su gonaki guda biyu na inabi jannatayn min a'nab gonaki na inabi sannan wannan inabin Allah ta'ala ya sanya wato itatuwan dabino suka kewaye gonar gonakin nashi wa hafafnahu ma bi nakhlin da inabi da dabino suna daga cikin khairul asjar wato mafi alkhairi itatuwa itacen inabi da kuma itacen dabino Allah ta'ala ya bashi ga dabino ya kewaye gonar ta yadda wata guguwa ko wata iska mai karfi in ta so ba za ta cutar da abin da ya shuka a cikin gonar ba saboda ka ya mata shinge da dabino sannan kuma ga inabi a abin a tsakiyarsa sannan kuma ga shuke-shuke wanda ya a tsakanin su tsakanin inabi da dabino tsakanin inabi da dabino kuma na duk shuke-shuke ne shuke-shuken da suke ciki kuma kala-kala ne ubangiji ta ala ce waje Allah bai da huma zara'a na ana nufin shuke-shuke saboda ka duk wani abinci da ake bukata na ci zai shuka a gurin saboda ka ga inabi ga bisa ga dabino waɗanda su ne mafi alkhairin itatuwa sannan kuma ga sauran abubuwan abinci da zai bukata duk ubangiji ta'ala ya bashi sannan wa fajjarna khilalahuma nahara ila wani yace to idan za a samu ruwa to sai ubangiji ta ala kuma ya sanya ruwa wanda yake ya keta tsakiyar abin da su ya keta tsakiyar waɗannan gonaki guda biyu waɗanda su wannan ruwa shi yake wannan ƙorama ita ce take shayar da waɗannan gonaki guda biyu saboda haka ba ya da buƙatar sai ya fita neman ruwan da zai shayar da waɗannan gonaki yayin da zai yi noman rani ba ya buƙatar sai ya tafi neman ruwa ga ruwa na ya keta tsakiyar tsakiyar gonakin guda biyu saboda haka zai shayar da wannan kamar yadda Allah ta'ala ya iya sa wa mutanen saba ka tsara da sabar fi maskanin aya jannatayn an yamini wa shilal da gona nan dama ga ta ga hagu tsakiya kuma ruwa ne wanda wannan ruwan lokacin da suka yi wa Allah ta'ala mutunci shi Allah ta'ala ya sanya yayi ambaliya da ya cinye gonakin guda biyu to shi ma wanda haka Allah ta'ala ya sanya ruwa ya keta tsakankanin gonarsa domin idan ruwan ta wani duhu yake zuwa to wataƙila wasu wani lokaci ya samu matsala domin da gonar wanda ruwan yake biyowa ta gonarsa zai iya tarewa ko ba a samu isasshen ruwa ba ya tare ya shayar da abin da kafin ya tsara ko ga gonarsa ya yi ƙaranci ba zai isa gonarsa ba to sai ya zama da gonar ruwan a gonarsa yake ƙorama a cikin gonarsa take to kaga wannan ƙarewar wato biyan buƙatar kenan kintan jannatayn atat ukulaha dukkan waɗannan gonaki guda biyu gaba ɗayansu sun bayar da ‘ya’yan itatuwansu wato suna ba da ‘ya’ya abin da amfaninsu cikakke ba a samun wata matsala maimakon ya kasance wata shekarar an samu amfanin gona mai yawa wata shekarar an samu kaɗan a'a ita wannan gonar kowace shekara ana samun amfanin gona cikakke babu abin da ake ragewa walam tabni minhu shay'an ba tare da ta sauye wani abu daga cikinsa ba a nan sai aka yi amfani da kalmar al-zulm ana nufin annab ay lam tanqus minhu shay'a wato ƙasar da Allah ta'ala ya ba shi wato yake shuka ne gonakin waɗannan guda biyu ba su zalunce shi ba wahalar da ya yi ya kashe kuɗi a kan su wajen noma duk ya samu abin da yake buƙata amma shi ya zalunci kansa gonakinsa ba su zalunce shi ba amma shi kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta shi da kare jannata wa huwa zalimun linafsi dan a nuna masa cewa ga ƙasa wacce ba Allah ta'ala bai tsora mata takalifi ba bai tsora mata wani abu na abin da ba amma tana bin yadda Allah ta'ala ya tsara mata babu zalunci a cikin shi saboda haka ƙasa ba wa bata zalunta kowa ƙasa ba ta taɓa zalunta mazauni ba iya wahalarsa iya ƙoƙarinsa abin da zai gani ke ya yi ƙoƙari ta ba shi iya ƙoƙarinsa bai yi ƙoƙari ba ya ga abin da ya shuka ita bayan da bawu ke ta abin da ka shuka shi kake girba to haka ƙasa ba ta zalunta kowa walam tabni minhu shay'a ay lam tanqus minhu shay'a tana ba su ƴaƴan itatuwan su cikakke wasu malamai suka ce kiran abin ba uku to a ta uku da ha dan a nuna cewa ƴaƴan itatuwan sun haɗu sun isa a ciro kawai a ci shi yasa ba aka kira wasu uku dan zan a nuna maka salihan ne lil akli Allah ce wa kana lahu samaru
wa kana lahu samaru فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تهيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا
Allah ta'ala ce wa kana lahu samarun kuma yana da ƴaƴan itatuwa masu yawa fa kana li sahibihi sai ya ce wa abokinsa wa huwa yuhawiruhu, yayin da yake muhawara da shi, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara, ni fa na fi ka yawan dukiya kuma na fi ka karfin jama'a. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun bi nafsihi, ya shiga gonarsa yana mai zaluncin kansa, qala ma azunnu an tabida hadhihi abada, yace ba ma na tsammanin wannan gonar za ta kare har abada, wa ma azunnu sa'ata qa'imatan, sai ba na tsammanin alkiyama ma za ta tsaya, wala irjitu ila rabbi, idan kuma har ta tsaya din kuma aka mai da ni zuwa ga ubangiji na, la ajidanna khayran minha munqalaba, zan samu wato makofinta wadda ta fita alkhairi ma. To da irin waɗannan kalmomi, wannan bawan Allah da Allah ta'ala ya bashi irin wannan ni'ima, da irin wannan kalmomi ya fuskanci ubangiji, kalmomi na cika baki, kalmomi na mantawa da Allah, kalmomi na bisircewa ni'imar Allah, da kafircewa Allah gaba daya, da kafircewa ramin lahira, da yiwa wanda yake dan uwansa ko abocinsa kamar da Al-Qur'ani ya kira sahibinsa, da yi masa alfahari, da nuna masa cewa shi fa ya fi shi, yanzu fa ba ɗaya suke ba. Wa kana lahu thamaru, Allah ya ce ya kasance yana da ƴaƴan itatuwa, wannan tankin da aka yi, wa kana lahu thamarun, ay thamarun azim, ya samu amfanin gona mai yawa, saboda gonar tashi ta cika da kayan amfanin gona da kayan marmari da kayan abinci. Wato wata kira wa kana lahu thumur, thumur yana nufin wato dukiya, bayan ƴaƴan itatuwan da Allah ya bashi da shuke-shuke da gonaki, kuma Allah ta'ala ya bashi dukiya, ya bashi ƴaƴa, ya bashi bayi, ya bashi dabbobi, ya bashi dukkan wani abu da yake nau'i ne, dangi ne na dukiya. Saboda haka sai yake yi wa sahibinsa, abokinsa, wato alfahari da wannan, tare da wulaƙanci, tare da wulaƙanta shi. Qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, yace wa abokinsa yayin da yake muhawara da shi, yayin da suke tattaunawa, wannan ta nuna cewa abokin nasa ya fara gaya masa gaskiya, domin ya ga take-takensa, ya fara gaya masa gaskiya cewa to fa na kula cewa dukiyar nan tana neman ta sa ka da raba ka da Allah, tana neman ta sa ka kafirci da sa ka shirka, tana neman ta sa ka bisircewa ni'imar Allah, ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron gabuwa da Allah ta'ala ranar gobe kiyama. To shi da shi kuma yake maidawa abokin martani, yana ganin kamar kai ya za ka yi min wa'azi, kai asuwa, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara, bayan na fi ka yawan dukiya kuma na fi ka karfin jama'a, ina da jama'a, ga ƴaƴa Allah ya bani, ga bayi, ga ma'aikatan da suke karkashina, kai kuma ka zo ka ce za ka gaya min gaskiya. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, sai ya shiga gonarsa ya kama hannun shi wannan abokin nan da yake, mu je ka ga irin abinda nake da shi, wato na dukiya, irin ya shiga yana zagayawa da shi yana nuna masa. To kaga nan gonar tumatiri ce, kaga dai yadda ya haɗu, kaga nan albasa ce, kaga can ilimi ne, kaga can kaba-kaba, yana nuna masa. Malamai suka ce yana da gona biyu, amma aka ce wanda kala jannatahu, ya shiga gonarsa, ba a ce ya shiga gonakinsa biyu ba, saboda a lokaci guda ba zai shiga gonaki biyu ba, zai shiga ɗaya ne, sannan daga baya zai kuma shiga ɗaya, ko kuma a tuna makotaka guda-guda da juna ne, idan ya shiga ɗaya to daga nan zai fice ɗaya. Saboda haka ya kama ɗan uwansa, yanzu zai je ya nuna masa cewa gashi Allah ta'ala ya bashi dukiya, ya ba shi dukiyar da ya fi ƙarfin, kuma wani yanzu ce zai masa wa'azi, ya fi ƙarfin kuma a zo a nuna masa cewa akwai wani talauci da zai same shi nan gaba. Akwai waɗanda idan jiyar dukiyar ta buge su, suna mantawa da Allah gaba ɗaya, za su manta ko da ba su da shi Allah ya ba su, ko su manta da cewa akwai waɗanda suna da shi Allah ya kai, ko su manta su ga cewa akwai wanda ba ya da shi kuma daga baya Allah ya ba shi. Saboda haka sai su shiga wasu maganganu waɗanda zai nuna maka cewa giyar zuciya ce take yi nan to irin wannan giya su ce ta iya wadannan kamar yadda karu da yake ta inda ba uti to ala ilmi lokacin da akai masa wa'azi ubtaji fi ma ataka Allahu dar al-akhirah wa la tansa latibaka min dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tamnun al-fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin qala inna ma utitu ala ilmi da aka gama sawa'adi ce kunga ni fa da ban na san sai na samu dukiya saboda irin fa'idatin da nake yi gwagwarmayar da muka yi mun shiga mun fita mun buga mun kada mun raya a ce ba za mu samu wannan dukiya illa ma utitu ala ilmi to shi ma haka wannan ne kama abokin nasu suka shiga gonaki yana nuna masa dukiyar da iri iri yana cewa ba abun mu an tabida wa huwa zalimun li nafsihi yana mai zalimtar kansa yana mai cutar kansa domin bai san cewa wannan jiji da kanda yake ba da wannan kafircin da yake yi kansa yake cuta ba domin zai jawo Allah ta'ala ya kalkalta dukiyar ya lalata dukiyar ko ku a ya bar dukiyar shi ya hana jikin dadinta akwai wanda Allah ta'ala zai lalata dukiyar akwai wanda zai bar masa dukiyar amma fa ba zai ji dadin dukiyar ba kai kana ganin sa da dukiya kana masa wani irin kallo shi kuma ba ka san da yake ciki ba akwai wanda dukiyar tashi azabtar da shi take yi baya iya bacci ya koyi matarsa shi kadai ne ba zai iya ba shi matarsa baya da lokacin zama da iyalinsa ƴaƴansa suna can ba tarbiya sun lalace gashi dukiyar tashi kullum tunani yake kan wani abu ya same shi saboda ka kullum a cikin fargaba yake da faduwar gaba ya taskuce dukiyar a gida da waje amma wannan bai sa ya samu nutsuwa ba kullum tsoro yake yi gwamnati kar ta zo wata gwamnatin ta zo kuma a tashi moshi a ce an yi baga kala da shi a kullum haka ne za a tafi ga dukiyar amma ba zan ba a duka sai ka samu ba za ka same shi yana bacci sama da awa uku a kullum ba ka fi shi bacci ka more ka huta ka yi nishaɗi amma ba ya da wata ba wanda watakila ba sai an masa allura sannan ya iya bacci sai ya sha wasu ƙwayoyi sannan baccin ya zo ko baccin ba zai yi nauyi ba watakila cikin baccin ne sai mafarki masu ban tsoro ire-iren waɗannan abubuwa me ya jawo saboda ya bar Allah ya fita Allah ya ga cewa dukiyarsa ta ishe shi komai kuma yana ganin zai iya komai akan dukiyar akwai wanda yake cewa ni fa akan harkar nan tawa ka samun nan fadilan ya kashe dan adam ko ba ga kina suna kashewa ba akan dukiyar zai iya kashewa to bai san kansa yake cuta ba ma wani ya cuta ba a'a zalimun li nafsihi domin duk abin nan da yake yi karshe kansa zai kare saboda haka cikin wato shika baki yake cewa ba abun da an tafi da hadisi a baki ba da tsammanin gonan nan ko dukiyar nan za ka kare ba a baki yawan da sai fa ni fa ba da jin famu da talauci mun yi ban kwana mun yi hannun riga ko da yake faɗa haka ni fa da talauci fa mun yi hannun riga kuma bai san me Allah ta'ala ya shirya ba bai san kuma ikon Allah yadda lokaci da Allah zai iya buɗe masa hanyoyin samun haka nan lokaci da Allah zai iya raba shi da abu to da wannan gururi ya saba wannan sai ya rika cewa ma azumu an tabi da hazubi abada ya duba ya ga kyanta ya ga yadda take ba da kayan marmari masu daɗi masu kyau ce kai ba na jin wannan za su kare har abada bai tsaya nan ba giyar sai ta ƙara kwatarsa sai ya ƙara gaba to ba abun da ka aka ka'ida ta sai ba na tsammanin ma din alfiyama za ta tsaya ba kana ba ajiba wai in tilla laran zahira in tilla zan koma ga Allah ni kadai din nan yadda nazo duniya haka zan koma wala sai su tsora furada kamar karakum awwala marra to ni ba na jin ba akwai rada akwai wadanda yanzu ba za su fada ka ba amma a aikata ka suke nuna ba saboda duk abinda aka ce su guje shi domin gudun tsayuwa gaba ga Allah ranar gobe kiyama ba za su guje shi ba shi suke yi za su kishi wato mara ƙarfi kamar yadda Allah ta'ala ya ce ra'aita allazi yukazzibu bidin fa zalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amin miskin
shi ne wanda yake tun kuɗe baraya ka duba baraya wani daidai wanda yake yaro ne karami bai ma balaga ba bai mallaki hankalinsa ba ga dukiyarsa an bar masa yana buƙatar wanda za su kula da shi su kula da dukiyarsa amma wani ya zo saboda zalunci ya sa ƙarfinsa ya tun kuɗe shi da ƙarfi to haka wasu suke tun kuɗe masu haƙƙi da san haƙƙinsu domin suna ganin cewa su suna da ƙarfi to sai Allah ta'ala ya sifanta mai ƙaryata ranar sakamako da cewa shi ne da wannan hali dai yana muka cewa irin wannan hali hali ne na mutanen da inda sun yarda cewa akwai yawmai hukumun nasu da rabbil alamina to kuɗi da ba za su yi wannan ba ga zuciyarsa tana gaya masa cewa akwai faranar da zai tsaya gaba ga Allah kuma za a yi masa hisabi duk abin da ya cuta na mutum ko da daidai da abin da karan tsuwa shi ne sai Allah ya kwato ya bayar da haƙƙi haƙƙinsa a lokacin da ba ya da karan tsuwa shi da zai bayar sai dai a gobe ayyukansa na kwarai in yana da su in ba ya da su a ɗaya gare su kan wanda ya cuta a yaba masa to shi ne yake cewa ba abin da sa'ata ka'ima ba ma na tsammanin alƙiyama za ta tsaya in kuma har za ta tsaya din ma wala in rujitu ila rabbi wallahi wallahi haka ran tuwa la musallam la musha al muwaqqi'atu lil qatar wala in rujitu ila rabbi wallahi in har za a mayar da ni zuwa ga ubangiji na ashe ya san yana da ubangiji ya san yana da ubangiji amma jiyar zuciya da duniya ta ruɗe shi har ya manta da ubangijin nashi to har in za a mayar da ni zuwa ga ubangiji na la ajidanna khayran minha munqalaba to tabbata haƙiƙa zan samu makwafinta da ya fi alkhairi wato zan samu makomar da ta fi wannan alkhairi a tsammaninsa tun da Allah ta'ala ya karrama shi a nan duniya ta hanyar ba shi wannan dukiya to dole ne a lahira can ma sai ya ji daɗi can ma sai ya ji daɗi kamar yadda Allah ta'ala ya kisa wani ina zafi namu rahmatan lillah min ba'du dharra amsatu la yaqulanna dhahaba sayyid la yaqulanna hadhali wa ba'du sa'ata qa'ima wa ba'du sa'ata qa'ima wa la in ruj'tu ila rabbi inna li indahu la tusna yake cewa Allah ta'ala yake cewa idan muka dandana masa rahaman mu anan bayan da ya na cikin wahala la yaqulanna hadhali yake to wannan daman shi ne rabona daman wannan rabona ne to ba'du sa'ata qa'ima kuma ba na tsammanin alkiyama za ta tsaya wala in ruj'tu ila rabbi idan kuma har aka mai da ni zuwa ga ubangiji na inna li indahu lal husna nan dai ina da abin da yake wannan kyau a wajen sa wato ubangiji ta'ala a can ba zai bani kamar yadda al-asid wa'il ya rika ga wa khabbab ibn arash lokacin da yake bashi khabbab khabbab balallan bawa ne a makka ba shi da dangi ba shi da kowa amma ya fata musulunci sana'arsa shi ne ya kera takubba da wutsaki makeri ne al'asu tuwa'i yana zuwa wajensa ya ci ba su suka ya karɓi kayan makamai ya karɓi abin nan takubba ya karɓi masu ya karɓi wutsaki ya je ya ba wa yaransa amma ba ya biya ya ce a rubuta ba shi zan biya zan biya kabba musulunci ya zo ya musulunta to sai shiga jin haushinsa kuma shi a ibnu wa'il at-tahmi yana ɗaya daga cikin manyan manyan Quraysh babban mutum ya shi a Makka saboda a cikin mutanen Makka ba wanda zai sabu bane da sauki kabba yace kuɗi na fa da nake mun ka sun taru ba a biya da ba sai yace ba ka yi imani da Muhammadu ba yace na yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ba ya gaya muku cewa akwai lahira ba wai duka mun mutu za a tashe mu a can akwai wani hisabi da za a yi kowa a karɓar masa haƙƙin sa ba kai sai mu yi da yanda to bari mu je can sai a yi mana fi inda ya ka yace saboda ni ka ganni yadda kake a nan duniya da dukiya da ƴaƴa to can din ma da kuke cewa za a je can din ma aka je mu din ne dai mu ne masu dukiyar mu ne masu ƴaƴa أفر أيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا التي أصنع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا لم يتنبه ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ألا تبقى زوجتي كافر شو آيه هما وقال لأنك ينتبان وولد إتي شوان القيامة ما تتاشي والله في أباني دوت يا قبط أباني حتى التي أطلع الغيب يعني يا غيبني يا سن نزائي علي أن اتخذ عند الرحمن آجا قوت دولة لألا تنجع الكوري ألا يروف الشاة ألا يتيك لابد شيء دامروا متأذنة ديكي فتاة sannan kuma za ku kara masa azaba linkin bani za ku gadar da shi abin da yake faɗa kuma shi kadai zai zo mana ba zuciya ba yaya shi kadai zai mutu kuma shi kadai za a je a turbide kuma shi kadai za a tashi shi saboda haka jin cewa yana da zuciya yana da yaya wannan zai sa ku fita daga azabar Allah wannan duk hauba ce ta kafin wanda bai san Allah ba kalu da mu akar amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabi ke mu muke da yawan dukiya muke da yawan taya da san an je lahira ma mu ba za a yi mana azama to shi da Allah ta'ala ya gaya muku cewa ya nuna muku cewa wannan abin da suke faɗa ƙarya ne ba gaskiya bane ni'ima a lahira ta danganta ne da wanda ya aiki na ƙwarai shi Allah ta'ala yake ni'imtawa amma dukiya wannan kalala ce ubangiji yake musu da tadrijuhum min haythu la ya'lamu wa ummi lahum illa kayyidi mati muna musu kalala da kai da bussani ba kuma ubangiji ta'ala yake ina musu shifka ranga na tashi kama su kaidi na ba karami bane mai karfi ne wala yahsabanna alladhina kafaru anna ma nubli lahum khairu li anfusihim inna ma nubli lahum liyazdadu isma wa lahum adhabun muhin kada su yi tsammanin abinda muke ba su muke musu kalala da su muke ba su da dukiya da yaya da lafiya da jama'a da jirgi su dauka cewa wannan alkhairi ne da kansu a'a muna musu wannan ne dan su kara zunubai su kara ka wato ka kara wa kansu tunin da fuffuka kuma su je su game da Allah ta'ala su game da azabar Allah yayin da dukiyarsu zo ga layin fa ubalu wala balul illa man ata Allah bi qalbin salim lada da dukiya da yaya ba za su yi amfani ba sai wanda ya je wa Allah da lafiyar zuciya wa ba abwalukum wala auladukum bi allati tuqarribuna tuqarribukum inda la zulfa da dukiyoyin ku da yayan ku ba su ne za su kusantar da ku ba zuwa ga Allah Allah ta'ala ya faɗa game da Abu Lahab shi ma abna anhu ma da huwa ma kasab dukiyarsa da abin da ya tsuruta ba za su yi mata ba za su yi amfani da shi komai ba ranar da za a ce ku zuhu ko gudu a lokacin babu abin da zai gari da zai taimaka masa ba a halaka an yi sulfaniya dukiya ba ba a halaka an yi maliya halaka ba a gina an yi maliya halaka an yi sulfaniya ki ba a gina an yi maliya ranar da ke dukiya ta fi kasu yin komai ba mulkin da nake da shi da wadata abin da ikon da nake da shi yau gane mai shi na laka to saboda haka ubangiji ta'ala yake gaya muku wannan ba zai amfane su ba to shi ne wanda yake wannan goma yake wannan cika baki cewa la ajidanna khayran minha munqalaba in an koma wajen Allah zan samu abin da yafi wato makoman da tafi wannan ubangiji ta'ala zai ba mu abin da yafi wannan sai san cewa duka abin da yake nan shine iya rabon sa ba yana so ya cinye arzikinsa ne gaba daya in an je lahira ba shi da wani abin da zai nema a wajen Allah ta'ala Allah ta'ala ka ba mu dacewa inda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ta'ala ya yi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.